لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص ga watan Ramadan hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1435 wanda yazo 5 ga watan 7 2014 muna nan a cikin suratul nun wal qalam zamu tashi aya ta 42 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
الله سبحانه وتعالى يجي يوما كتنا تدسو كفتك الدسو كجاهن كلنسو قمد وترانا دزات زو إتشيرانا الكيامة أولنا الرانا يكشف زاء ياي أنساكين bisa wani kauri na Allah subhanahu wa ta'ala bisa wata makengema ta Allah wacce ta dace da shi kamar yadda ya tabbata a hadisin Abi Sa'id al-Khudri cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyanar da wannan sai dukkan mu'minai su fadi su yi sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 7439 da mai lamba ta 4919 haka Ibnu Hibbana ya rawaito shi mai lamba ta 7377 al-Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin al-Asma'i was Sifati mai lamba ta 7405 haka nan al-Imam al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah mai lamba ta 4221 daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri haka nan yazo a riwayar Muslim mai lamba ta 183 ta hanyar Hafs bin Maisara daga Zaid bin Aslam ya ruwaito shi dogon hadisi haka nan Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Musnad ta hanyar Abdurrahman bin Ishaqa an Zaid bin Aslam haka nan Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi a cikin Tauhid kitabut Tauhid shafi na 173 ta hanyar Hisham bin Sa'id an Zaid bin Aslam wannan hadisi shi ya kauda kokarin da ake na fassara saqin anan da ma'anan shiddatin ko kuma wata ma'ana kamar da ake cewa wani ya zage dantse ko ya bada kokari ko yayi azama ko yayi himma ko yayi harama to duk waɗannan an yi wannan fassara-fassaran amma tunda an samu fassara daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qarara kuma wannan sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wacce ta dace da shi in an ce yaya yake sai ka ce yaya Allah yake. Wanda bai san yadda Allah yake ba, to ba zai iya gaya maka yadda sifofin Allah subhanahu wa ta'ala suke ba. Domin duk abin da zaka sani ko menene ko wane ne, zaka san shi ne ta hanya uku: imma mushahadatuhu, ko dai ka ganshi, in an tambaye ka ka siffanta shi kamar yadda ka ganshi. To babu wanda ya ga Allah balle ya ce ga yadda siffarsa ko kamanninsa ko yanayinsa suke. Na biyu, mushahadatu nazirihi, ko ka ga mai kama da shi, in an tambaye ka ka ce eh ban ganshi ba amma na ga wani wanda suka yi kama da shi, to shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, babu wanda ya kama da shi. Hanyar da ta rage kwaya ɗaya kenan shine al-khabaru as-sadiqu anhu, samun labari daga gurinsa ya faɗi yadda yake. Allah shi yafi kowa sanin kansa, shi kuma yafi kowa sanin bayinsa. Allah ta'ala bai kama da kowa ba, kowa ma bai yi kama da Allah ba. In an ce jin Allah, to jin irin na Allah. In an ce ganin Allah, to ganin irin na Allah. Duk abin da aka raba wa Allah, to irin na Allah ne. Kamar yadda kowa bai kama da Allah ba, to kuma kowa ba zai yi kama da siffa irin ta Allah subhanahu wa ta'ala ba. Koda an samu suna iri ɗaya, an jingina ma Allah wani abu, an ce Allah yana gani, an ce mutum yana gani, to ganin ya dace da irin na Allah, shi ma mutum ganin ya dace da irin na mutum. Kamar yadda mutum bai kama da Allah ba, haka ganin mutum ba zai yi kama da irin ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Mutum ya ɗauki wannan ka'ida ya sha kuma ya huta kuma ya bi magabata. Wa yud'auna, za a kirawo su ila sujudi, cewa su zo su yi sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Za a kira su cewa ku zo ku yi sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yastati'una, ba za su iya yin sujjadan ba. Wanda dama bai saba yin sujjada a duniya ba, ko an je lahira ma ba zai iya ba, saboda bai saba ba. Shi yasa ake so a lankwasa mutum tun yana dan shekara bakwai a koya masa sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, ku umarci ƴaƴanku da yin sallah tun suna shekara bakwai, kuma ku tsawatar musu ko da zai kai ga duka idan suka kai shekara goma ba sa sallah. Domin idan mutum ya riga ya girma, bai saba, ba a rene shi, ba a horar da shi, ba a sabar da shi bisa yin sallah ba, to sai kaga cewa da wuya in ya ji kiran sallah ya taho masallaci. Kun ga ashe kenan tarbiya ce mai kyau, mu dinga kwasar ƴaƴanmu muna tafiya da su masallaci domin su saba da yin sallah tun muna nan mu ga suna yi. Da an kira sallah ce ne ƴaƴanka kowa ya yi alwala, izo a tafi masallaci tare da shi. Domin wanda baya sallah a duniya, baya sujjada a duniya, idan an zo yin sujjada ga Allah ranar alkiyama, to shi ba zai iya yin sujjada ba, sai ji gadon bayansa ya kame, kawai ya kage haka. Waɗannan gaban guda bakwai da dunduniyan kafafuwanka, ƙarshen ƴan yatsunka, da gwiwoyinka guda biyu, da tafukan hannunka, da hancinka, da goshinka, da kake ajiye su a gaban Allah kake sujjada, to in ka saba da an ce a yi sujjada a lahira, sai ka ga ka faɗi ka yi sujjada. Wanda bai saba ba, baya yi, bai saba ba, to da an ce a yi sujjada, sai ya ji gadon bayansa ya kage, ba zai iya yin wannan sujjadan ba. Shi yasa Allah ya ce wa yud'auna, za a kirawo su ila sujudi, ku zo ku yi wa Allah sujjada. Fala yastati'una, ba za su iya ba. Khashi'atan absaruhum, idanuwansu sun yi wato kaskanta, sun kaskanta, idanuwansu suna cikin firgici da razani da kuma firgita. Tarhaquhum zillatun, ga kuma kaskanci ya lullube su, sun shiga cikin kaskanci da wulakanci, ga idansu ya zazzage, ya zazzare, wato saboda tsoro da firgita na cewa ba su bi Allah ba, kuma yau za a saka ma waɗanda suka bi Allah. Wa qad kanu, Allah ya ce haƙiƙa sun kasance, yud'auna, ana kiransu ila sujudi, wato ladan yana kira ce hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Me ma'anan hayya ala salah? Ku taho ku yi sallah, ku taho ku yi sallah, ku taho zuwa ga babban rabo, ku taho zuwa ga babban rabo suna ta harkokinsu, ga babban rabo a masallaci ba su zo sun yi sallah ba. To shi yasa Allah ya ce abinda yasa suka kasa yin sujjada a lahira ana kiran su yin sujjada a duniya ba sa amsawa. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi, an kasance ana kiran su zuwa ga yin sujjada a duniya, ma'ana su taho jam'i, su taho masallaci su yi sallah, wa hum salimuna, a lokacin lafiyar su kalau, lafiyar su lau, amma suka ki su bautawa Allah. To yau ga ranar amfanin sujjada ya zo, duk wanda bai yi ta a duniya ba ba zai iya yin ta a lahira ba a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم مغرم أم عندهم الغيب فهم يكتبون.
الله سبحانه وتعالى yake gaya wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi, ya karantar, ya fadakar, ya nusantar, yayi nasiha, ya bi dukkan hanyoyin da za a bi, ya gayyace su, ya je kuma gidajen su, ya tare su a hanya, ya bi su ɗaiɗai ku, ya bi su gida gida, ya yi musu a fili, ya musu a ɓoye. Duk wata hikima da dabara da azanci da za a yi a ja hankalin mutum zuwa ga addini, manzon Allah ya yi. Kai wasu ma ya musu kyauta, wasu ya kai musu ziyara, wasu ya je ya duba su ba su da lafiya. Duk hikimomi ne na su zo su karɓi wannan haske, su karɓi wannan alkhairi, su karɓi wannan rahama da wannan jin ƙai da Allah ya aiko shi da shi. To sai Allah ya ce fazarni, ka banni, ka kyale ni, wa man yukazzibu bihadha alhadith, da mai ƙaryata wannan zancen, wato wannan zancen na Allah, wanda yake ƙaryata shi, Allah ya ce banni da shi. Zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida. Fa Allah ya ce banni da masu ƙaryata wannan littafin. Zarhum, kyale su, ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun, basu su ci gaba da shegantakar su da tsiyar su za su zo su gamu da ni, inji Allah. Wannan jan kunne ne, furgitawa ce, razanawa ce, sannan kuma kwadaitawa ce ga mu rike wannan littafi. Zai zama hujjatun laka au alaika, Qur'ani zai zama hanyar tsiranka idan ka yi imani da shi, ka kuma bi shi, ka iya karatunsa. Haka nan zai zama hanyar da zai kafa hujja ya daure ka idan ka ki imani da shi, ka ki bin sa, ka ki aiki da shi. To Allah ya ce fazarni wa man yukazzibu bihadha alhadith, banni da masu ƙaryata wannan labari. To Allah ya kirawo alqur'ani labari, sai wasu ke ganin kamar ai an ce hadisi ma ana nufin qur'ani. To kalman hadith a istilahin malaman hadisi shine aljadid, a istilahi wato a lugha in an ce alhadith yana nufin aljadid, sabon abu, ko me ya sabo shi ake kira alhadith. Sannan a fassara malaman hadisi, ma sabata annin nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqi aw wasfin khuluqi, abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min qawlin, wata magana da manzon Allah ya faɗa, aw fi'lin, wani aiki da manzon Allah ya aikata, aw taqririn, ko wani abu da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tabbatar da shi, ko Allah ya tabbatar da shi, aw wasfin khalqi, ko aka faɗi siffofin manzon Allah na halitta, kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dogo bane zankalele, ba gajere bane, mai kyawun haske ne, mai kaza mai kaza, aka faɗi siffofinsa masu kyau. In yana murmushi zaka ga wushiryarsa tsakanin haƙoransa wani haske yana fita kamar daren 15. Kaga wannan wasfin khalqi, ko wasfin khuluqi, a ce manzon Allah halayensa masu kyau ne, yana da ɗabi'o'i na gari, yana da gaskiya, yana da amana, yana da tausayi, yana da rahama, yana da jin ƙai, yana da san jama'a, yana da kyauta, yana da jarumta. To duk waɗannan su ne ma'ana a wajen waɗancan malamai. Amma hadis a wannan istilahi Qur'anin kenan, duk inda kalman hadis ta zuwa cikin Al-Qur'ani in ka bita za ka ga gurare 18 ne. Wani gurin hadis ɗin ana nufin Qur'ani, wani kuma hadis ɗin ana nufin labari kawai, ko ma wani iri ne. Misali Allah yake cewa hatta yakhudu fi hadithin ghairi, kada ka zauna da waɗanda suke wasa da addinin musulunci har sai sun dawo cikin wani labarin daban. Kaga anan ma'anan hadis ta zo da ma'anan labari kawai, ba tare da an jingina shi ga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. A wani gurin Allah ya ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, kaga anan hadis ya zo da ma'anan Qur'ani, bayan wannan hadisin wato wannan Qur'anin da me kuma za su yi imani. Wani gurin Allah ya ce fa la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadzal hadisi asafa, me yiwa kai ka shaƙe kanka idan ba su yi imani da wannan Qur'ani ba saboda bakin ciki. Wani ya ce hal ataka hadithu Musa, kaga nan ba ma maganar Qur'anin ake ba, ana maganar labarin annabi Musa ya zo maka, ma'ana labarin da Allah zai bayar game da annabi Musa a cikin Al-Qur'ani, kaga wani shashi kenan, shi aka kira annan da ma'anan hadisi. A wani gurin Allah ya ce wa minan nasu man yashtari lahawal hadith, lahawal hadith, kaga anan ma kaɗe-kaɗe da raye-raye waɗanda ake shagaltar da mutane da su gabarin jin wa'azi ko karatu ko abin da zai amfane su, su aka fassara anan da ma'anan a hadith. A wani gurin Allah ya ce fa iza ta'imtum fantashiru wala musta'anisina li hadithin, ma'ana kada ku zauna a gidan annabi kuna fira ko kuna hira da matansa, in kun ci abinci to kowa ya san da dare ya masa. Kaga anan ya zo da ma'anar hira. Wani gurin Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi, Allah shi ya sassaukar da mafi kyawun zance. Anan ana nufin me? Ana nufin Al-Qur'ani. Fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun, bayan Allah da manzonsa to da wani labari kuma mutane za su yi imani? Kaga ba wani labari in ba na Allah ba wanda ya tabbata ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wani ce hal ataka hadithu dhaifi ibrahimal mukramun, shi labari bai zo maka ba game da labarin bakin annabi Ibrahim waɗanda masu karamci? Falyatu bi hadithin mislihi, su zo da wani labarin ba shi ba in sun kasance masu gaskiya. Kaga anan ma an siffanta Qur'ani da wannan, fazarni wa man yukazzibu bi hadzal hadith, kamar yadda ya faɗa anan fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, hal ataka hadithu Musa, hal ataka hadithul junud, hal ataka hadithul ghashiya. Kaga kenan din da aka yi amfani da hadith a cikin Al-Qur'ani baya fita daga ma'anoni, ko dai ma'anarsa ta lugha ko kuma a istilahin Qur'ani an kirawo maganar Allah subhanahu wa ta'ala hadith saboda sabuwar sauka ce, magana Allah ce, amma dangane ga saukar da ita sabuwa ce ga waɗanda ake magana da su, amma dangane ga asalinta sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. To shine Allah ta'ala ce ka banni da masu ƙaryata wannan labari, sanastadrijuhum, zan musu shigo-shigo ba zurfi, zan musu talala, min haithu la ya'lamun, ta inda ba sa tsammani. Wala yasabanna allazina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum innallaha layumli lizzalim hatta idza akhazahu lam yuflit. Allah yakan yi shigo-shigo ko ya sassauci ga wanda yake zaluntan mutane, sai ya dauka kamar an kyale shi ko an bar shi ko ya ci bulus ko ba abin da zai faru ko ba abin da za a yi masa, sai ya saki jiki ya nutsu yana ga ai ba abin da zai faru, yana ta daukan alhakin mutane, ci kudin wancan, zagi wancan, kashe wancan, bige wancan, tura wancan, bata mutuncin wancan, zubar da kaza din wancan, sai ya ga kamar an kyale shi ranar da Allah ya danke shi. To a ranar ne wato zai raina kudarsa. To shine Allah ta'ala ya ce sanastadrijuhum, za mu yi musu kadan kadan, wato za mu danke su kadan kadan, min haithu la ya'lamun, ta inda ba sa zato ba sa tsammani sai Allah ya zo musu tanan. Mafi yawa kuma masu cutan mutane, masu daukan alhakin mutane, masu shiga cikin haƙƙin jama'a, haƙƙin nan ya shafi jinanansu ko ya shafi dukiyarsu ko ya shafi mutuncinsu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum haza. Hakika da jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne wani ya taba dukiyar wani ko mutuncin wani ko kuma ya taba wato ran wani. Sannan ta bangaren haƙƙin wani kenan, ta bangaren haƙƙin Allah, waɗanda suka ƙaryata manzon Allah ko suka ƙaryata Allah ko suka ƙaryata Qur'ani ko suka ƙaryata musulunci ko wani shashi na umarnin Allah ko dokokinsa ko wani shashi na umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kada su dauka za su sha, su gama tsiyarsu kaf, Allah zai danke su ta inda ba sa tsammani ba sa zato. Allah ya ce wa umli lahum, ina musu sakwasako wato ina musu talala, inna kaidi, Allah ya ce lalle kaidi na matinu mai karfi ne. Wato in Allah ya tashi dankakka, dankar da zai maka ba irin wacce zaka kubuce bace. Allah baya dankan mutun ya kubuce. Saboda duk wanda ya san yana yin wasu ayyuka waɗanda suke wato na shiga haƙƙin Allah ko haƙƙin addininsa ko haƙƙin manzansa, to ya maza ya tuba kafin su haɗu da Allah. Haka wanda ya san yana shiga haƙƙin jama'a, yana ɗaukan alhakin jama'a, yana cin dukiyarsu ta hanyar sata ko fashi ko ƙwace ko rubda ciki ko sace kuɗin gwamnati ko kuɗin al'umma ta kowace hanya, ko ha'inci ko algus a kasuwanci ko cin hanci ko bayarwa ko karɓa, duka waɗannan tsinannu ne. Mai ba da cin hanci da rashawa da mai karɓar hanci da rashawa, duka an tsine musu albarka. Kuma dama duk ƙasar da ta ginu akan cin hanci da rashawa, to wannan ƙasa har abada ba za ta yi albarka ba, kuma har abada ba za ka samu wani abu mai quality ba. Shi yasa ake shigo mana da jabun magunguna, ake shigo mana da jabun kayan sha, da jabun kayan abinci. Komai a Najeriya kaso 75 jabu ne. Me ya jawo wannan? Cin hanci da rashawa. Mutum zai yi abu mara kyau kuma ya zo ya bada cin hanci a bashi lasin, ko ya bada cin hanci a bashi dama ya shigo. Ka sai sabuwar taya kar ka sa a mota ka hau titi kuma ta yi bindiga ta fashe, kuma sabuwa ce kar. Ka sai magani ka ta durkawa a cikinka, ko dai wanda ya expire ne, ya riga ya lalace, wato abunan ajalinsa ya wuce, ko kuma maganin da ma kwata ba ma magani ba ne, wani gari ne na fulawa kai ta durkawa kana shan ruwa, ko kuma ainihin ƙarfinsa bai kai ya warkar maka da cutar ba. Duka ɗaya daga cikin ukun na hatsari ne. Maganin da ajalinsa ya wuce kamata ya kai shi makabarta a mai jana'iza a binne shi, to sai aka baka kadurka, kaga wannan shi ma kansa cuta ce, kana da cuta, ka dauko wata cuta ka zuba a kai, yaya za a yi kenan? Sannan maganin da ya zamo shi ba ma magani ba ne, garin fulawa ne, to kagan ka dirka shi a cikinka, za mu iya cewa eh to fulawa ka sha, to amma cutar da ka sha dan ita kuma tana nan tana cinka, kaga an yi ba ai ba. Sannan na uku, idan kuma ƙarfinsa bai kai ba, ya je ya haɗu da cutar, in ka tambayi likitoci za su yi maka bayani, idan mutum yana shan maganin da bai kai ƙarfin cutar ba, wataƙila shi ma yana da wata illa ta ɓangaren ilimin likitanci da sauransu. To kaga ashe kenan duka wannan illa ce, kuma abin da ya ci a cin hanci. Kayayyakinmu duk mafi yawa ba su da quality, sai a rubuta sunan kamfanin da ba haka yake ba, ko kuma a ce wannan abin ɗan ƙasa kaza ne ko ba ɗan ƙasar ba ne. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya lalata mana ƙasa, cin hanci da rashawa da rashin jin tsoron Allah. To duk masu cin dukiyar jama'a ta kowace hanya, su tuba, su wato yi nema afuwa, su maiwa da jama'a haƙoƙinsu. Haka masu shiga cikin gwamnati suna wawashe dukiyar al'umma, wanda sakamakon sace wannan dukiya ta kowace fuska zai iya haifar da matsaloli masu yawa. Idan kuɗin nan na ruwa ne ka sace, kaga za a yi rashin ruwa. Rashin ruwa zai sa a sha gurɓataccen ruwa, ta hanyar shan gurɓataccen ruwa za wata cuta ko annoba tana iya ɓarkewa, ta wannan hanya ana iya mutuwa da yawa, kuma alhakin duk yana kanka. Idan kuɗin nan da ka sace na magunguna ne da za a kai asibiti, kaga za a kai mutane ya zama ba magani a asibiti, ta hanyar rashin maganin nan jama'a da yawa suna iya mutuwa, kaga alhaki ya koma kanka. Idan kuɗin nan da ka sace titina aka ce ayi, kaga titunan za su lalace su yi ramuka. Za a yi lodin mutane a zo a fada wannan ramin, taya ta fashe, mutane su kife su mutu. Kaga in an bi salsala kai ka kashe su, domin kai ne baka je ka cike wannan ramin da wannan kudin da aka danka maka na jama'a ba. Kaga alhakin rayukan nan yana kanka. To haka nan duk inda ka je, in ta bangaren ilimi ne ka sace kudin ilimi, kaga jama'a za su zo musu karatu ba, in musu karatu ba za su zama jahilai, in suka zama jahilai za su rasa aikin yi da sana'a, daga nan za su zauna su zama yan daba yan kalare su ta saran mutane. Kaga an koma duk alhakiran da suka kashe kai ma kana da kaso a ciki. To shi yasa daukan dukiyar al'umma yake da hatsari. Kara ka dauna mutum daya, in ya ga dama iyafe ma, amma idan na jama'a ne, na ƙasa ne, na al'umma ne, wanda za a yi aiki ne da shi a samu ci gaba a ƙasa, kai kadai ka kwashe, kuma mafi yawa kuɗin da ake kwasan, wanda suke kwasan ba iya ci suke ba. In ka saci biliyan ɗaya fa, duk wata za ka ci miliyan ɗaya sai ka shekara 83, duk wata ka ci miliyan ɗaya sai ka shekara 83, sannan biliyan ɗaya za ta ƙare, to biliyan nawa kake da su? Kuma wa zai ci miliyan ɗaya a duk wata? Ta ɓangaren abinci dai da sutura da magani da sauransu. Kuma in ka haura 55 fa, din da aka taɓa ajihunka magani ne. Jakarka cike take fal da magunguna iri-iri. Kuma da wuya kai wata 2-3 baka ga likita ba. Dab kake fa da kabari. Dab kake da lahira. Kuma kana dada buri, kana dada shiga cikin abin da ba za ka iya tara ba. Kuma ka mutu a zo a yi ta ɗauko kuɗi biliyoyi. ƴaƴanka su zo, yanzu wani da ya mutu tun ba a irin saraka uku nan da ake ba, ƴaƴansa sun fara rigima akan wa zai dauki mota kaza, wa zai dauki mota kaza. Takaddunsa ma sai da aka kira alkali ya zo ya kulla inda suke, har an fara rabon takaddun filaye da gidaje. Ana can fa ana jana'iza, ana ina hakuri, suna hakuri sai ma'aiki. Duk san wannan hakuri ba, hakuri yana wajen ma'aiki. Shanu uku aka yanka, aka yi watan da shanu uku. Talaka ta suke, Allah ƙara irin wannan mutuwa. Shanu uku aka yanka a wajen jana'iza. To kaga irin wannan mai amfanin ka tara kanka alhaki, ka tara wa yaranka kuɗi. Mafi yawa kuma ƴaƴan da ake sata kuɗin a tara musu ba su da tarbiya. Ba wanda zai gina masallaci yace a yafe wa baba. Ba wanda zai tuna da kai. Kowa zai tsala rayuwarsa yadda ya ga dama, kuma alhakin yana kanka. Kuma in ka ba su shekara 5-7 goma, duk kuɗin nan da aka tara an ka dawo bayan shekara 10 za ka ga sun zama abin tausayi. Saboda tara musu aka yi ba su suka tara ba, ko ba a koya musu yadda ake kashewa ba. Ka san akwai koya wa mutum tara kuɗi da koya masa kashewa. Idan ba ka da ilimin tara kuɗi, ba ka da ilimin kashewa, to na farko dai ba shi ya tara ba, kaga ba shi da ilimin tarawa. To kuma ba shi da ilimin kashewa. Sai a je a tashiririta har kuɗin su ƙare, kaf su da abin tausayi. Mun sha ganin waɗanda suka tara maƙudan kuɗi, basu ba ƴaƴansu tarbiya ba, basu ba su ilimi ba, suka tara maƙudan kuɗi, yaran suka zo kuma suka yi tafa caka da kuɗin, kafin shekara 2-3 kuɗin ya ƙare, har an ga wani daga cikinsu yana bara cikin waɗannan waɗanda suka ba wannan dukiyar. Saboda haka a yi taka tsantsan, a ji tsoron Allah da gamuwa da shi. To Allah ta'ala ce, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Sai Allah ya dawo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama, yace am tasaluhum ajran, wai koko da kaje kana wa'azi ka ce sai an biya ka ne? Ka san wani yana iya kafa hujja ya ce, to ai ni abin da yasa ban ji wa'azi ba, malam ne yace ba za a saurari tafsirin sa ba, sai ka yanki ticket sannan za a shiga masallaci a ji tafsirin malam. Kaga yanzu in za ku kallon Balfa Stadium sai kun yanki ticket, amma wajen wa'azin nan nawa kuka biya? Duk wannan garabasa da muke zubewa na ayoyi da hadisi a nawa? Free of charge. Duk wannan ayoyin da ake zubewa, amma wani ba zai zo ya zauna ya ji ba. Amma inda za a je a yi wasa, wani tun kafin kwana uku ya ji ana kokawun siyan ticket. To da haka ba ka da uziri a gaban Allah ka ce baka ji wa'azi ba. In baka ji ba ko baka zo gurin ba, ana sawa a radio, ana sawa a television, ana sawa a internet. Da sa Abdulkadir Bello suna sawa internet. Ko ina kake a duniya za ka bude kalatsa a cikin wayar ka kaji. Kaga kenan an gama da kai. Saboda haka Allah ya ce, ko ta ka tambayi lada ne, fahum min magharamin musqaluna. Su suka ji an nauyaya musu akan wannan kudi da aka ce su bayar. Magharam shine ka dauki abin asara ko ka dauka wani rabano aka dora ma. To Allah yace ko ka dora musu ka tambaye su kudi ne fahum musqaluna, su suke jin an nauyaya su min magaramin daga asarar da za su in sun biya. Kaga wa'azi free of charge ne. Ko wani annabi yana cewa ma as'alukum alayhi min ajr, bana tambaye kulada, in ajriya illa ala rabbil alamin, in ajriya illa ala rabbi law tash'urun, lada na yana wajen Allah. To asalin wa'azi ba a biya, ba wanda zai ce da zan zo wa'azi sai da nabiya kaza, ko da zan shiga filin wa'azi sai da nabiya kaza, ba a biya. Yafi komai arha wa'azi, ko ina kake zaka ji shi kyauta, saboda a yanke maka hanzari a kafa maka hujja. Ya zama ranar alkiyama ba za ka ce wa Allah ai Allah ni na je wajen wa'azin aka hana ni shiga, an ce 300 ake bawa a shiga, ni kuma 200 gare ni, to shi yasa ban ji wannan dokar taka ba. Kaga mutum ya samu hujja, to sai Allah ya ce ai wa'azi kyauta. To kun ga wannan. Amma yanzu ba za ka ga malamin physics ko chemistry ko biology a masallaci ya zo yana yi kyauta ba, ko ana yi kyauta? A'a, to shi ba ilimi mai amfani ba ne a koya mutane? Amma ba za ka ji ana yin sa kyauta akan titi a ce kowa ya zo an bude majalisin physics da chemistry da biology da English da math, saboda masu faduwa jaraba ku zo kyauta ayi majalisin sa, a dauka a yada wani professor ya zo ya zauna ya dinga yi shi ma fi sabilillahi, ba albashi ba yajin aiki. Ko ka taba jin malamai sun yajin aikin tafsiri? A ce malamai sun yajin aiki da haka wannan azumin ba tafsiri. Alaramma yayi yajin aiki da haka ba zai ja baki ba wannan shekarar, yayi yajin aiki. Ka taba ji? Ba a yi, saboda kyauta ake yin sa shi. To shi yasa Allah ta'ala yace am indahumul ghaibu, ko ko suna da wani ilimi na boye wanda suka sani, fahum yaktubuna, wanda suke rubuto abinda suke faɗa daga cikin sa, suna da wata masaniya game da ghaib. Qul la ya'lamu al-ghaiba illa Allah, kace ba wanda ya san gaibu sai Allah. Don haka kenan ma ghaba anka, abinda ya wuce abubuwa guda biyar dinka shi ake kira gaibu, ko ya wuce abubuwa shida dinka, ya wuce hissu hawasul khams, abinda baka gani da ido ba, balle kace gashi na gani, baka ji ba da kunne, balle kace gashi ina ji, baka shaka ba da hanci, balle kace ga kamshin sa ko warin sa ina ji, baka dandana da baki ba, balle kace gashi na dandana na ji, baka taba ko ya taba ka da hannu ba, balle kace na taba na ji yadda yake. Kaga waɗannan hanyoyin guda biyar sune hanyoyin da dan adam yake samun ilimi. Ka gani da idanka, ka ji da kunnanka, ka shaka da hancinka, ka dandana ko ka sansana ko ka dandana da bakinka ko ka taba da hannunka, ko kuma zuciyarka ta suranta abin ta hango shi. Domin akwai abin da ake gani da zuciya, to ita ma zuciya akwai abin da aka rufe mata ba ta gani, sai Allah ta'ala kadai ya bawa kansa sanin wannan abin. Don haka akwai al-ghaibul mutlaq, akwai al-ghaibun nisbi. Al-ghaibul mutlaq duk abin da yake boye gaba daya sai Allah ya ga dama yake sanar da kai. Amma akwai al-ghaibun nisbi, akwai abin da na sani yanzu haka kai baka sani ba, yana a jihuna, amma an tambaye ka baka iya faɗa ba. Kai ma akwai wani ba a jihunka wanda ban sani ba, kai ka sani. So da haka akwai abin da yake ghaibun ne nisbi, akwai kuma al-ghaibul mutlaq, wanda ba wanda ya san komai da komai, ciki da waje, da yadda yake da yadda yake, sai Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da duk masu bin tafarkinsa, fasbir, akai atafi da fa, kai maza kai haƙuri. Domin akai atafi da fa ana nufin at-taqib wa tartib, bayan wannan labari da aka baka to kai haƙuri. Allah ya faɗi irin wannan a gurare kusan 19 a cikin Al-Qur'ani. Allah yana bawa annabi haƙuri. Wani ya ce wasbir li hukmi rabbika, wasbir ala ma yaquluna, fasbir sabaran jamila, wasbir abinan kama sabara ulul azmi minar rusuli. Allah yake ta ba annabi haƙuri, kayi haƙuri, kayi haƙuri, kayi haƙuri, kayi haƙuri, saboda aikin da aka dora masa sai da haƙuri. Wali rabbika fasbir, kayi haƙuri saboda Allah ya sa ka aiki. To shi yasa annabi ya zama sayyidus sabirina. Duk wani mai haƙuri to manzo Allah yana gabansa, duk wani mai juriya, duk wani mai dakiya to annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabansa. Dukkan nau'o'in haƙurin nan da malamai suka kasa uku, kowanne sai da ya faru a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jure. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa nisantar abinda Allah baya so, da haka as-sabru anil mahzur, manzo Allah ya fi kowa dabbaka shi haƙurin barin abinda Allah baya so. Sannan as-sabru alal ma'mur, duk wani abu da Allah ya ce ayi to manzon Allah ya fi kowa haƙurin tashi yayi. Sannan as-sabru alal maqdur, duk wani abu da Allah ya kawo na kaddara, mai dadi da mara dadi, mai faranta rai da mai bakanta rai, annabi ya fi kowa jurewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Don haka Allah ya ce ai koyi da shi. Wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce wata mata akan kabarin danta, tana ta share kuka, danta kenan watakila ya mutu, sai ta je kan kabarin tana ta kuka kamar ta dawo da shi. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ta bayanta, sai ce ya baiwa Allah ki yi haƙuri. Bata waiwayo ta ga waye ba, ta ce kai ilaika anni innaka lam tusabbi musibati, ka san da dare maka kai ba dora maka musifa irin ta ba, shi yasa kai ma kake cewa na yi haƙuri. Sai manzo Allah ya yi shiru ya tafiyarsa. Sai da ya tafi sai aka ce ke kin san kuwa wane ne dazu ya zo yana baki haƙuri kika ce san da dare masa? Ta ce wallahi ban san waye ba, ai ko waiwayo ban ba. Aka ce to annabi ne. Ta ce a to ban ga ta zama ba. Sai ta tashi ta tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama, ta je ta tara kofar gidan ba kowa, sai ta shiga ta ce ya rasulullah ai ban san kai bane. Sai manzo Allah ya ce as-sabru inda sadamatul ula, haƙuri a karan farko ake yin sa, in aka dora ma musifa sai kai haƙuri. Shi yasa akwai dan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kauna a cikin ƴaƴansa Ibrahim, sai ya rasu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tadma'ul ayn wa tahzunul qalb wala naqulu illa ma yuridu ar-rabb wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun. Ice ido tana yin hawaye, zuciya takan dumama ta ji zafi in ka rabu da wanda kake so. Ice amma mu masu bakin cikin rabuwa da kai ne Ibrahim. Shikenan magana ta kare, ba ihu, ba ya gari ga, ba na shiga uku na lalace, ka shiga uku na hudu ka lalace. Kullun ni na gaya Bahaushe daina shiga uku gaba daya, ya dinga shiga daya tukunna. Ka ce ka shiga daya, idan ka ga abu ya kara sai ka ce ka shiga biyu, sannan ka ce ka shiga uku, to kuma kakka lalace. Ka ce ka shiga uku ka fito. Amma mutum ya shiga uku kuma ya ce ya lalace, wannan ba addu'a ce mai kyau ba, na shiga uku na lalace. Ku daina cewa kun shiga uku kun lalace, domin wanda ya shiga uku ba zai saurin fitowa ba. Kara ka shiga daya kana bakin kofa, in ka ga ta kure sai ka fito. To saboda haka Allah yake ba annabi haƙuri, mu koyi haƙuri daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Rayuwarsa cike take da haƙuri sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Li hukmi rabbika, bisa hukuncin Allah mahaliccinka, bisa cutarwar da suke ma. Anan hukmi rabbika ya shafi al-hukmul kauni wal hukmul shar'i. Shine muka ce as-sabru alal maqdur, shine al-hukmul kauni, abinda Allah ya kaddara zai same ka na samu ko rashi, kuka ko dariya. Samaniyatun tajri ala an-nasi kullihim fala budda an tajri alayka as-samaniya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma sukumun wa afiya. Abubuwa takwas su suke gudana akan rayuwar dan Adam, ba zai iya tunkude su ba: sururun wa huzunun, wa ijtima'un wa furqatun, akwai farin ciki wata ran, akwai bakin ciki wata ran, akwai haduwa, akwai rabuwa. Wa usrun wa yusrun, akwai kunci wata ran, wata ran kuma akwai me? Akwai yalwa. Summa suqumun, sannan wata ran akwai rashin lafiya. Wa afiya, wata ran ana cikin lafiya. Saboda rayuwa haka take, kullun akwai dadi akwai rashin dadi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lilmu'min in asabahu sarra'u shakar fa kana khairan lahu wa in asabahu darra'u sabar fa kana khairan lahu. Da haka mu'mini shi yake morewa rayuwa, kowane yanayi yazo sai ya karba, sai kaga Allah ya musanya masa ya zama alkhairi. Wala takun ka sahibul huti, kada ka zamo kamar ma'abocin kifi. Wane ne ma'abocin kifi? Shine Annabi Yunus. Allah ya ambaci Annabi Yunus a cikin Alkur'ani sau hudu. Annabi Yunus shine wanda kifi ya haɗe shi. Shine Allah yake ce mana wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi. Allah ce wa kadhalika nunjil mu'minina. Zannun shine ma'abocin kifi, nun anan kifi, nan kuma hutma yana nufin kifi, as-samak ma yana nufin kifi, amma nan katan kifi shine nun, wanda zaka iya shiga ciki kai zaman ka a cikin hanjinsa ma bai san ka shigo ba. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban, lokacin da ya tafi cikin fushi. Wa zanna allan naqdira alayhi, ya dauka ba za mu kuntata masa ba, sai muka sa kifi ya hadi faltaqama hulhutu, kifi ya haka ya hade shi. Fasahama fakana minal mudhadin, akai qur'a sai aka rinjaye shi. Iz abaka ila alfulkil mashhun, lokacin da ya shiga cikin wannan jirgi cike da mutane, sai aka ga jirgi yana tambal tambal, aka ce to akwai wani mutum anan da ake ganin tafiyar nan bai kamata a yi da shi ba ya shigo. Da aka a gwada duk wanda aka zira a ruwa, aka ga jirgi ya tsaya cak, to shi ya kamata ya fita, kuma an zo tsakiyar ruwa. To da aka ana zira shi, sai aka ga jirgi ya tsaya cak, sai aka sake shi, sai kifi ya bude baki sai ya fada ciki. Allah ya ce to je ka ajiye shi anan. Sai ranar da aka ce ka fito da shi, yana nan a cikin kifi, to sai ya dabara ya dinga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawm yub'asu. Allah ce in banda yayi ta kira na yana tasbihi, da ya zauna a cikin kifi sai ranar alkiyama zai fito. Kifin ba zai mutu ba, shi ma ba zai mutu ba, haka za su yi ta tafiya har sai ranar alkiyama kifin ya zo ya amayo shi, saboda za a yi hisabi, za a ware yan aljanna da yan wuta. To wannan la ilaha illa anta subhanaka, shi yasa kuka ga duk wata damuwa da bacin rai in ka shiga bai dai kai cikin kifi ba, ko ya kai cikin kifi, to ko ma gefe kai lazimin, kai ta lazimi, kai ta wuridin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Manzo Allah ya ce duk wanda ya dauki wuridin wannan gurin, ko ya dauki lazimin wannan, yana tayi yana tayi, to duk wata musifa da take damunsa da bacin rai da damuwa, Allah zai yaye masa. Shi yasa Allah ya ce fastajabna lahu wa najaynahu mimaza minal ghammi, muka tseratar da shi, muka amsa masa, muka fitar da shi daga wannan bacin rai. Sai Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina, ba shi kadai ba, duk wani mu'mini da ya kamun kafa, ya tawassali, ya fadanci, ya kirari ga Allah subhanahu wataala da wannan addu'a da zannuni yayi, shi ma za a amsa masa. Da haka mu dinga yawan karanta, musamman a wannan zamani da uba suka sake rikicewa la ilaha illa anta subhanaka, mu ma yanzu kusa a cikin kifin muke, kaga sai mu tayin Annabi Yunus la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimina. Allah ya ce wa inna yunus la minal mursalin, lalle Annabi Yunus yana cikin manzannin Allah. Iz abaka ila alfulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadir faltaqamahu alhutu wa huwa mulim walaula falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawm yub'asun. Sai Allah ta'ala ya ce mi wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fanabadhnahu bil ara'i wa huwa saqim, sai muka sa wannan kifi ya amayo shi a cikin daji a wani fili, ya amar da shi a gurin. To tunda ya dade a cikin kifi kusan ya koma danye saboda ba iska, ga tsafin cikin kifi, ga tiririn ciki, ga rashin oxygen da sauransu, saboda haka sai ya zama ya dawo kamar danye. To sai Allah ya kawo abu bishiya ta yi masa inuwa saboda zafin rana, sannan kuma aka fito masa da abin da zai ci ya ci. To sai Allah ya bashi lafiya ya tsare shi. Sannan Allah ta'ala ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, aka sake aikensa wajen wasu mutane, Allah ya ce 100,000 ko sama da 100,000. Wannan shine adadin da yafi kowanne yawa alqur'ani. Qur'ani bai faɗi adadin da ya wuce 100,000 ba, an faɗi 50,000 ko? Wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin ha mimma ta'udun, alfi sana nawa kenan? 50,000 ko? 50,000 sana, akwai 50,000 sana, 50,000 sana, ka alfi sanatin fa shekara 1,000, 50,000 sana kuma 50,000. To 100,000 shine adadi mafi yawa, mafi karancin adadi kuma mi'ishar, wa ma balagu mi'ishara. Mi'ishara shine ka dau daya, dayan ma ka raba shi 10, ka dau daya a cikin 10, shi ma dayan ka raba shi 10, 1/100 kenan shine mi'ishar. To Allah ya ce waɗannan ba su kai 1/100 na abinda na ba waɗancan ba, bamakon ashar abin nan, wato 1/10 shi mi'ishar, kuma 1/10 shi ma a raba shi 10, wato 1/100 kenan. To shine Allah ya ce sai ya aika shi zuwa ga waɗannan mutane aw yazidu fa amanu famatta'nahum ilahin, duk sai suka yi imani. An ce yana daga cikin annabawa wanda suka ci nasara guda biyu. Nasara ta farko mutanansa da ya musu wa'azi ba su ji ba, sai ce to duk halaka ku zai, sai ya tafi yasa. Su kuma da suka ji haka sai suka yi ta tuba, suka yi ta kuka, suka yi ta ihu, sai Allah ya yafe musu gaba ɗaya, suka tuba gaba ɗaya, sai suka yi imani. Sannan kuma aka aika shi wajen wasu mutane bayan kifi ya amayo shi, su ma mutanen duka suka yi imani. Ka gani, shi yasa Allah ya ce wa inna yunusa laminal mursalin, yana cikin manzannin Allah masu girma. Wannan abin da ya faru, Allah ya bashi darasi ne. Izna da lokacin da ya kira wa huwa makzum, yana cikin wato bacin rai, yana cikin damuwa. Laula anta darakahu ni'matun min rabbihi, in banda ni'ima ta riske shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, lanubiza bil ara'i, Allah ya ce da mun an jefa shi zuwa ga wani sarari. Wa huwa madhum, yana abin zargi, sai aka jefa shi zuwa ga sararin amma ba a zarge shi ba. Ma'ana jifan yana nan, an fito da shi daga cikin kifi amma ba yana abin zargi ba, kamar yadda Allah ya faɗa a waccan aya, fa nabaznahu bil ara'i wa huwa saqim, nan kuma yace lanubiza bil ara'i wa huwa madhmum, kenan wa huwa saqim ba wa huwa madhmum ba, an janye masa zargi, an fito da shi daga cikin kifi, an watsar da shi a daji amma ba yana abin zargi ba, yana mara lafiya. Wa ambatana alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, Allah ta'ala yace fajtabahu, sai Allah ya zabe shi, rabbuhu Allah mahalicinsa ya zabe shi, faj'alahu min as-salihin, Allah ya sanya shi cikin nagartattu, wa inna yunusa lamin al-mursalin, yana cikin manzannin Allah. Wa in yakadu allazina kafaru, Allah ya ce saura kiris kafirai sun kusa, kafirai sun kusa, la yuzliqunaka, su kayar da kai, bi absarihim, saboda yadda suke kura maka ido. Idan annabi yana wa'azi sai su zo su kura masa ido. An yi fassara guda biyu anan, an ce innahum kanu yanzuruna ilayhi bil adawati, suna wa annabi kallon kiyayya, nazaran sadidan, irin kallon da ake kallon tsakiyar idanka, ya kadu yuzliquhu min shiddatihi, saboda tsananin yadda suke kura masa ido, sai kaga kamar suna so su kayar da shi. Ayulqihi ila al-ardi, Laraba sukan yi amfani da wannan idan mutum yana maka kallon kiyayya. Ka san kallo ma yafi 50 fa, akwai kallon reni, akwai kallon bi'ahu, akwai kallon hadarin kaji, akwai kallon zuru-zuru, akwai kura ido, akwai wanene, iri-iri ga sunan. To saboda haka suka yi masa irin wannan kallo. Wa hadha musta'malun fi kalam al-arab, Larabawa sukan yi amfani da wannan idan ana kallon mutum. Ya kulu al-qa'il nazara ilayya fulanun nazaran kada yasra'uni, wane ya kura min ido, saura kiris yasa in tuntube in fadi saboda irin kallon da yake mun har suna waka suna cewa ya taqaraduna izal taqaw fi mawdinin nazaran yuzilu mawatin al aqdami wato saboda irin wato yadda suke jifan juna da kalmomi da ido sai kaga an kusa kayar da mutum wannan ita ce fassarar da fita cewa manyan malamai irin su Ibn Qutayba da Malam Zajjaj wanda manyan malaman luga ne su suka tafi akan ma'anar wannan aya kenan cewa suna wa annabi kallo na kiyayya kallon da saboda tsaba kura ido har suna neman su kayar da shi a zatan su to amma Allah ya tsare annabin sa fassara ta biyu an ce akwai wani maye kun san akwai maita iri biyu ce akwai maita ta ainu da ake kira kambun baka wannan musulunci ya tabbatar da ita akwai kuma maita irin ta mayu irin ta tsafi wannan musulunci bai yarda da ita ba wacce ake karba a hannun aljanu ko shedanu a ba mutun ya hadi wani abu sai ya zama maye to irin wannan mayan musulunci bai san da shi ba amma kambun baka wanda ainihin ake kiransa ainu manzo Allah ce al-ainu haqq an ce shi wannan mutumin idan raquma za su wuce ta kofar gidansa sai ya ce wa matarsa a dora tukunya ya kashe su ai sai ya ce a dora tukunya za mu ci naman raquman nan ya ce kai amma raquman nan kuna da kyau suna shan kwana duk sai su fadi su mutu saboda tsabar kambun baka shi dama kambun baka yakan zo ne daga kaga can abu ko abu ya kayatar da kai baka ce tabarakallah ko ma sha Allahu la quwwata illa billah ba to sai ka cutar da abin da wannan kalmar da idonka da ka kalla ana samun irin wannan a cikin larabawa masu yawa shi yasa duk inda za su yi gini sai ga an sha ma sha Allah tabarakallah to da idan mayu irin wannan maitar da ake kiranta kambun baka to irin wannan shine aka ce to sai suka gayyato wannan mutumin cewa yazo idan annabi yana wa'azi ya kura ma ido ya cinye masa kurwa saboda haka aka ce sai ya yunwata kansa kwana uku bai ci abinci ba saboda maye idan ya yunwatu kwana uku bai ci abinci ba to da ya kyashin da ya ji kwalamar abu shikenan sai abin ya fadi ya mutu to shine yazo ya tsaya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya halarto da maitar ya fade ta sai kawai aka ga annabi kuma daren ba abin da ya same shi ka gani saboda me shi tira Allah mahfuz ne wallahu ya'timuka minan nas Allah ya tsare annabi ba wani abu da zai same shi to shi yasa mu ma aka ce in za ka kanta ka karanta falaki da nasu da kulhu Allah ka tofa hannunka ka shafe saboda maganin mayu masu kambun baka da masu tsafi da masu jifa da masu sihiri da masu jifa dukkan su zai koma in kana wannan addu'ar da annabi ya fada ka dinga yin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa dari sai dai wannan kissa ta mutumin nan malamai sun ce bata inganta ba da haka wacce fassara ta farko ita ce daidai la yuzliqunaka suna son su kayar da kai bi afsarihim saboda idan su da suke kallon ka da shi lamma sami'u dhikra lokacin da suka ji ambaton Allah ana karanta musu wa yaquluna suna cewa innahu lamajnun lalle shi mahaukaci ne Allah kuma ya bada amsa a farkon sura nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun Allah yace wama huwa shi bai zamo ba wa kenan alqur'ani illa dhikrun lil alamin face fadakarwa ce ga mutane na duniya baki daya ko kuma wama huwa shi annabi muhammadu bai zamo ba illa dhikrun face daukaka ne lil alamin ga mutane gaba daya wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika alam nashrah laka sadrak wa rafa'na wa wada'na anka wuzraka allazi anqadha zahr wa rafa'na laka dhikrak to da haka annabi madaukaki ne da haka wannan aya za a iya fassara ta biyu wa ma huwa illa dhikrun manzan allah bai zama face daukaka ne lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko wa ma huwa qur'ani bai zamo ba illa zikirun face fadakarwa ce da wa'azi da jan hankali da labarai da hukunce-hukunce na adalci da labarai na gaskiya lil alamina kamar yace tabarakal ladina zara al furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira to ma'anan wannan kenan to abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada mai tarin yawa inda muka kure kuma Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima a cikin wannan sura ta suratul qalam, Allah ya sa mu a ciki, wanda suka yi magana azaba, to Allah ya tsare mu. Wani irin jinya ne ake ciyarwa idan ba a samu yin azumi ba, kuma wani iri ne ake ramawa? Mun ce mutum 12 shari'a ta yi wa sauki su sha azumi sa rama. A cikin mutum 12 din nan akwai mace mai jinin al'ada. Idan jinin al'ada ya zo, dole ki sha azumi. Iya adadin kwanakin da kika sha bayan sallah sai ki rama. Mai jinin haihuwa, wacce jinin haihuwa ya zo mata, in kika sha azumi saboda jinin haihuwa, in jinin ya ɗauke bayan sallah ko bayan azumi sai ki rama. Na uku, matafiyi zai sha azumi saboda tafiya, amma an ba mutum dama yana iya azuminsa kuma yana tafiyarsa, kuma yana iya sha yana tafiya. Sahabbai sun ce a hadisin Bukhari da Muslim, wasun mu suna azumi, wasun mu ba sa yi a lokacin tafiya, amma ba wanda yake zargin wani. Mai yin bai ce me yasa ba ka yi ba, wanda ba yi mai sa bai ce me yasa kake yi ba. Saboda haka a lokacin tafiya akwai wannan. Na hudu, mara lafiya. An wa mara lafiya sauki shi ma ya sha azumi, in ya warke sai ya rama. Na biyar, shi ne mace mai shayarwa, wacce take shayar da yaro, ta ji tsoron wani abu zai same ta ko ya samu ɗanta in bata ci abinci ko ta sha ruwa ba, ta samu tabbas daga amintaccen likita, to sai ta ci abinci don ta samu nonon da za ta ba ɗanta. Bayan sallah sai ta rama, ko kuma ta ciyar, an ba ta zaɓin biyu, ko ta ciyar ko ta rama azumin, duk malamai sun mata fatawa a kai. Na shida, shi ne mai ciki. Ciki ya yi nauyi kuma an ce in ba a ci abinci ba ɗan zai cutu ko matar za ta cutu, ita ma an mata sauƙi ta sha azumi, in ya so sai ta rama ko ta ciyar. Na bakwai, shi ne mahaukaci. Dama shi ba magana azumi a kansa tunda babu akalu, sai dai wasu malaman sun ce in ya warke ya rama, wasu sun ce a'a, tunda dai ya haukace ranar da ya dawo cikin hayyacinsa sai ya ci gaba da azumi, ba sai an tuno masa da na baya ba. Sannan na takwas, yaro wanda ya samu kansa a cikin yarinta, to ba dole ne ya azumi ba, sai dai a koya masa don a saba masa da shi, amma ba dole sai an ce ya yi azumi ba. Sannan na tara, wanda yake mai farfadiya, wanda yake da ciwon farfadiya har yana iya kada shi, to in ya fadi azumin ya kare, in ya farfado sai ya ci abincinsa ko ba zai rama ba. Wanda ya tabbata a muwatta Abdullahi dan Umar ya yi farfadiya, da ya fadi kuma ya ci abinci ko bai rama azumin ba. Na goma, shi ne mai ciwon kishirwa, wanda kishirwa take kama shi, in bai sha ruwa nan da awa 2-3 ba zai galabaita, an tabbatar da haka sai ya ci gaba da shan ruwansa ya dinga ciyarwa. Haka nan na 11, mai ciwon yunwa, wanda shi kuma yunwa ce take damunsa, in bai ci abinci ba yana da matsala, to shi ma sai ya ci gaba da cin abincinsa sai ya zama yana ya ciyar a bakacin azumin. Na 12, na ƙarshe, shi ne tsoho ko tsohuwa, wanda saboda tsaba tsufa tukub-tukub ba za su iya azumi ba, to waɗannan sai su dinga ciyar da mudu ɗaya ga miskini duk sanda aka kai azumi, ko kuma an gama azumin su haɗa adadin mudun su raba wa miskinai, kamar yadda ya tabbata. Waɗannan su ne su 12, kaji kowa yadda zai yi a cikinsu. Wane ne miskini? Miskini shi ne wanda ya kasa riƙe kansa, ba zai iya ci ba, ba zai iya sha ba, ba zai iya kansa sutura ba, ba zai iya kansa magani ba. Shi sa manzo Allah ce ba miskini bane wanda loma ɗaya ko biyu take dawo da shi, sai dai miskini shine wanda ya samu wadatar zuci, ko bai samu wata wadata da za ta wadatar da shi ba sai wadatar zuciyarsa. Saboda haka wannan shine fasara ta farko. Wasu sun ce ko miskini wanda yana da ɗan abu amma ba shi da yawa, in bai fita ya juya abun ba, to kwana 2-3 zuwa wata guda ya cinye shi. Kana da jarin 100,000, kullun kana kashe 2,000, kaga in baka je kasuwa ka juya su ba, nan da wata 2 sai ka dawo baka da kosisi. Kaga ashe wannan shine miskini wanda kudinsa bai ishe shi ba. Fakiri kuma shine mafi tsananin talauci akan wannan, wanda an ce ko ce akai miko abu a baka abinci sai dai miko tafin hannunsa, kwanan da zai zuba ba bai da shi. Ji wasu malaman, malam wai da gaske ne idan wasu kuma sun ce in an ce miskini fakiri ya shiga, an ce fakiri miskini ya shiga, an hada su to sun rabu, in an raba su sun hadu. Kamar yadda bayani yake dogo, har littafi akai mujalladi guda akan bambancin fakiri da miskini. Malam wai da gaske ne idan an nayi fada da kishiyata, Allah ba zai yafe mana ba sai nayi sadakar likafani, wata tsohuwa ce ta gaya mun a'a, idan kuka yi fada da kishi yake rashin fahimta ya zo to ku sulhu, ku daidaita ku yafe wa juna, ku ci gaba da mu'amala, ba sai kin yi sadakan likafani kamar yadda wannan tsohuwar ta gaya miki ba, ba gaskiya ba ne. Malam yaya sahihancin kiran sallah da iqama da ake wa jariri? Wannan hadisin wasu sun ce duka biyun da'ifai ne, wasu kuma sun ce hadisi ɗaya ne ya inganta na kiran sallah din ko na iqama din, kamar da Sheikh Albani ya ce insha Allah yana jin wannan ya inganta. Amma a ƙarshe dai malamai sun ce waɗannan hadisai duka guda biyun ba su inganta ba kamar yadda tahqiqi ya nuna, sai dai kuma ai wani abin kamar yadda ya zo. To Allah ya sa mu dace. Abu uku daga Mustapha Muhammadu na wata uku a sa asusun marayu ai masa addu'a. Akwai kuɗi 1,000 daga wani ɗan uwa ya ce a yi wa mijin ƴarsa addu'a Allah ya ji kansa. Akwai wata 1,000 daga wani bawan Allah a sa asusun marayu ai masa addu'a. Akwai 500 da Qur'ani guda 1 daga wani ɗan uwa a yi wa mahaifansa addu'a Allah ya ji kansu. Akwai 100,000 naira 100,000 zakka daga Alhaji Sa'adu Ali mai Silifas a ba waɗanda suka dace. To Allah ya saka da alheri. Kuɗi 500 daga wata baiwa Allah ta ce a yi wa mijinta addu'a Allah ya gafarta masa. 600 da katon ɗin taliya daga wani bawan Allah ya ce a sa asusun marayu. 200 a sa asusun marayu ya ce matarsa ta haihu amma ɗan bai zo da rai ba, da fatan Allah ya ba su wani mai amfani. 100 wannan ma mai amfani ne, bai zo da rai ba, ai in dai halittarsa ta ce kaza a yi masa, ku sa masa suna, ku binne shi. Ranar alkiyama za a tashe shi, kai ko a ciki uwar ta rasu da shi sai ya amfane ta. Kamar yadda ya tabbata hadisi cewa idan uwa ta rasu da ɗa a cikinta ranar alkiyama tunda cibiyarsu a haɗe take, shi za a ce ya yi aljanna tunda bai laifi ba, ita kuma ta kila ta yi laifi za ta wuce, sai su dinga jan juna. Sai Allah ya ce to ta ci albarkacin ɗan, ita ma ta tafi aljanna. Saboda haka kun ga ashe kenan kakka ɗauka masu rasuwan ma ba su da amfani, watakila ma sun fura yayyun amfani, domin wani zai iya girman ya zo kuma ya kangare shi. Ko wannan duk wanda ƴaƴansa uku suka rasu yayi haƙuri ya maida lamari ga Allah, to za su zama ceto gare shi ranar alkiyama. Kuɗi naira 100 a yi masa addu'a Allah ya raba shi da baƙin cikin duniya da lahira. A naira 100 to Allah ya amsa. Ai kowa abin da yake fata kenan, ya rabu da baƙin cikin duniya da lahira. Malai ce a taimaka mini da addu'a akan mijina ya sama mana wurin zama ni da yarana. To Allah ya sa mijinki ya sama miki wurin zama ke da yaranki kamar yadda kika bukata. Wanda ya ce Allah ya kawo mana ƙarshen yajin aikin Colleges of Education da Polytechnics da ake ta yi. To Allah ya kawo ƙarshen yajin aiki. Kaga mu ba ma yajin aiki, mun huta. Malai a taya mu da addu'a domin harkokin kasuwancinmu ya tsaya. To Allah ya sa ya ci gaba. Allah ya farfado da shi. Akwai bayin Allah masu neman mallakar gidaje na kansu, akwai marasa lafiya gida da asibitoci, akwai waɗanda bashi ya yi wa kanta, Allah ya ba su ikon biya. Sanarwa ko?